Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harange da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 14 ga watan Janairu. A cikin shirin za a ji yadda wani yunkuri na ƙara kuɗin shiga mota a Ghana ke tayar da hankalin jama'a saboda fargabar yuwuwar hakan ya haddasa tsadar komai a ƙasar.
Karin da za a yi dai ya yi ba kuma yan saida sayarwa kamar ni masayi na haka dai ina shiga lori ina kai kawowa dai ga effectin gaskiya da Allah da Annabi.
Za kuma a ji yadda yan ƙasar Kamaru ke ganin irin nasarorin da suka fara yi a gasar cin kofin Afirka a ƙasar su.
A gaskiya ina matukar farin ciki sosai wallahi kenan da wannan cin Ethiopia da muka yi. Mun gode Kamaru, mun gode.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Mu'azu, sai kuma ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkan ku da wannan safiyar. Ta da fatar an wayi gari lafiya, yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya. Jami'an diplomasiya na yammacin duniya sun fara fargabar ci gaba da yaduwar kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi da kuma matsalolin tattalin arziki da zamantakewar al'umma a yankin Afirka da yankin Sahel, inda suka ce ana gab da fuskantar wani yanayi da ka iya haifar da mummunar illa ga yankin da ma sauran yankuna. Jami'ai daga kasashen Turai da Amurka sun yi gargadi a jiya Alhamis cewar haƙar da ƙasashen duniya ke ci gaba da yi bai cimma ruwa ba wajen daƙile abubuwa da ke sa matasa ɗaukar makamai, tare da yin kira da ƙara haɗin gwiwa da ƙasashen yankin. Haɓakar tsauraran ra'ayi da kuma taɓarɓarewar yanayin jin ƙai a yankin Sahel da ma yankin yammacin Afirka na yin barazana ga makomar nahiyar ta Afirka baki ɗaya. Wannan yana da girma kamar yadda ake samu. Jakadan Tarayyar Turai a Amurka, Stravos Lambrinidis, ya shaida hakan. Sakatare General Anthony Guterres ya shaida cewa a jiya Alhamis, Majalisar Ɗinkin Duniya tana ƙaƙƙautawa don hana miliyoyin 'yan ƙasar Afghanistan faɗawa cikin mawuyacin hali na tattalin arziki da jin ƙai. Guterres ya shaidawa manema labarai a shalkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya cewa an yi asarar rayuka a faɗin ƙasar. Fiye da rabin al'ummar Afghanistan yanzu sun dogara ne da taimakon jin ƙai. Idan ba tare da wani ƙarin haɗin kai daga ƙasashen duniya ba, kusan kowanne namiji, mace da yara a Afghanistan na iya fuskantar matsanancin talauci. Ya ƙara da cewar al'amurra sun taɓarɓare har iyaye sun kai ga siyar da jariransu don ciyar da sauran 'ya'yansu abinci, kuma cibiyoyin kiwon lafiya sun cika da yara masu fama da tamowa. Kiran na Guterres na zuwa ne kwanaki biyu bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaddamar da neman agaji mafi girma na kimanin dala biliyan 5 don taimakawa mutane miliyan 28 a cikin Afghanistan da kuma wasu ƙasashe makwabta 5 a bana. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, Gundumar Columbia. Sarauniya Elizabeth ta Burtaniya ta kwaɓe rawanin ɗanta Yarima Andrew daga aikin soji da kuma na sarauta, a yayin da ake ci gaba da tafka muhawara kan zargin yin lalata da wata yarinya mai ƙarancin shekaru. Duke New York ba zai ci gaba da gudanar da ayyukan jama'a ba, zai ci gaba da kare kansa a matsayin ɗan ƙasa mai zaman kansa, inji fadar ta Buckingham a cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya Alhamis. Sanarwar ta ce, tare da amincewar sarauniya da yarjejeniya, an sauke ayyukan ɓangaren soji daga kan Yarima Andrew da kuma tallafin sarauta zuwa ga sarauniya. A farkon wannan makon wani alkali a birnin New York na nan Amurka ya yanke hukuncin karar da aka shigar akan Andrew wanda Virginia Guffrey ke zargin shi. Shari'a dai na iya ci gaba. Guffrey ta ce an tilasta mata yin lalata da Andrew bisa ga umarnin mai laifin safarar mata don yin jima'i Jeffrey Epstein da abokiyarsa Juliet Maxwell.
Yusuf ya kawo mana kashi na biyu na labaran duniya. Za mu nufi kasar Ghana inda wani yunkuri na ƙara kuɗin shiga mota da wata ƙungiyar direbobin motocin haya ta ƙasar ke yi ke haddasa cece kuce saboda yiwuwar hakan ya kawo tsadar abubuwa da dama a ƙasar. Hamza Adam gare ka.
Ƙungiyar haɗin gwiwar direbobi a Ghana SIDAC a takaice ta yi barazanar ƙara kashe 40% kuɗin motar haya daga ranar 17 ga wannan wata na Janairu ɗin wannan shekarar 2022, abinda ya sanya jama'a da dama a kasari cikin yanayin damuwa.
Sunana Ali Idris. Kairin na za a yi dai da yi ba kuma in sai da sayarwa kamar ni masayi na haka dai ina shiga lori ina kai kawowa dai ka affecti mu gaskiya da Allah da annabi. Gwamnati ya duba kuma ya zo kasa. Dan yanzu mu samu wani zamu tafi da lamarin mu da wani yalen mu da tsofin mu duka.
Sunana Baba Isa. Ni student ne, ina hawan mota kullun nake zuwa injin komo. Gaskiya dai ya kawo damuwa haka kara don banda aikin da nake yi nake samu gida kuma ana fadi ka tashi ne a bayan cisa in aka kara ji ke da sukun bari kenan nemi wani sana'a kuma ina yi
sunana Asana. Ina sai da biya ne da zonko ya hankuri. Gaskiya ya ka kara dai ya dame mu, ya kamata mu duba muna afuwa ciki kada don muna da yara ga su kuma mu ta samu kadan kadan muna ba yara.
Malam Muhammad Aminu Yusuf sakataren kungiyar ya ce sun wannan mataki ne sakamakon ƙare-ƙaren farashin kaya da ake ci gaba da fuskanta a kasar, ciki har da na mota tare da farashin makamashin man fetur da ke ci gaba da tashi irin na goron zabo.
Kullum ka tashi prices fuelin na yana zuwa bisa, motoci kuma kullum prices suna zuwa bisa, kuma an ka duba kayan da ake siya na sa cikin motoci shine oil da su spare parts na duka, prices suna na zuwa bisa. Driver yana gajiya sosai. Driver ya tashi doki mota za shi yayi ki eje ne se fuel ejan prices in fuel ya je bisa, eje prices in spare parts ya je bisa. Nawa zai haje ma matan shi, nawa zai biya da shi school fees, nawa zai biya da shi kudin wuta, kudin ruwa, nawa zai haje a dafa abinci da shi. Yasa muke magana da Ghanaians kuma su understand ba da so mu bane, amma prices nan ne eje bisa. Mu kuma muke neman yanda zamu yi mu taimaka ma kanmu dai so komai daidai.
Mai magana da yawun gwamnati bisa harkokin bunƙasa cigaban zamantakewan jama'a a Ghana Malam Yusuf Ahmad Fafana ya bayyana cewa ba ita wannan kungiya kadai ne na haɗin gwiwar direbobi a Ghana ba, amma kuwa gwamnati na ci gaba da tattaunawa da ita domin ganin ta yi birki a yunkurin da take yi na ƙara kuɗin motar haya.
Ba shekaran jiya gano ne aka ma rage kuɗin fetro kadan ba, wurare da yawa an ka je ma almost 3% wani wurare 5%, amma ma ba su rage kuɗin lori. Kaga inda muke samun matsala kenan. Drivobin mu da association wato da ƙara fetro kuma sun san kuma ba gwamnati ke tashi kan jin daɗi ko wani abu ya ƙara fetro ba. Kamin kaga an ƙara fetro ka san kuɗin daga ƙasan waje inda ake sai da ke sa su ƙara kuɗin lori wata ya je sama, kuma exchange rate mun nan da ke inform wannan abu kuma bimana ya je sama da sauransu. Ce ga an kara kudin petro shi su kara kudin lorita, to ba kara kudin petro ba, saboda shi inda ba kara kudin petro ba mai ya inform us wai su za su kara kudin lori. Wato ya sa GPRT sun nuna kamar su ba su ciki, sun ja jikin su ciki da iko Allah ba zai yi aiki ba, domin driver association da dama ba su cikin wannan irin shawarwarin da suka yi ko kawo wanga ya sunan shi ra'ayi gindin su ana zama da su a tambaya ainin me ya kawo wannan. Sai so a duba in ya cancance ya kamata a fine sai mu ce to bismillah, tunda nan ne muka bar kaya ya karu kuma laifin mu ne shi da dole ne a dora ma wayanda kuma ke daukan lori. So shi mu duka mu ji kargashin juna, mu understand juna kamar ba haka za mu tafiyar da shi ba. Amma duk da wannan gwamnati na zama da su da yanda za a yi kariya ko a'a ba karawa san ko a'a 40% nan ne haka nan ne mutafiyar da shi in Allah ya yarda za a samu wannan labari.
Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana.
Ba gai da Hamza, yanzu kuma ga Yusuf dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Jami'an tsaron Sudan sun harba harshashi mai rai da barkonan tsohuwa ga masu zanga-zangar neman kafa demokradiyya a birnin Khartoum a jiya Alhamis, a cewar masu fafutuka a daidai lokacin da ake gudanar da zanga-zangar adawa da wani juyin mulki da soji suka yi a ranar 25 ga watan Oktoba 2021. Kwace mulki da soji suka yi ga gwamnatin farar hula ta Prime Minister Abdullah Hamdok ya faru ne bayan da aka shafe makonni ana takun saka tsakanin sojoji da shugabannin fararen hula dangane da yadda Sudan za ta mika mulki ga tsarin demokradiyya. Juyin mulkin ya yi barazana kawo cikas ga tsarin, wanda sannu a hankali ke tafiya tun bayan hamfarar da gwamnatin Umar al-Bashir da ya dade yana tayar da kai baya a shekara ta 2019. A ranar Laraba ne kasar Cambodia ta dage taron farko na kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya a karkashin shugabancin ta na shekarar 2022. Gwamnatin kasar ta ce a daidai lokacin da ake samun rahotanni na nau'in Omicron a tsakanin mambobin kungiyar dangane da ziyarar da Prime Minister Hun Sen ya kai kasar Myanmar a makon jiya, inda bai gana da shugabannin demokradiyya ba. An dage ziyarar da ministocin harkokin waje da za su yi a mako mai zuwa a Singapore, a cewar sanarwar da Co-Country, ministan yaɗa labaran ƙasar mai masaukin baƙi ya sanar. A cikin wata sanarwa da ya wallafa a shafinsa na Facebook, ya ce taron ministocin harkokin wajen Sin da aka shirya tun daga ranar 18 zuwa 19 ga watan Janairun 2022 a lardin na Rufe an ɗage zuwa wani lokaci. Dalilin ɗage zaben, in ji shi, shine yawancin ministocin harkokin wajen na Sin suna da matsala wajen tafiya domin halartar taron.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu nufi jamhuriyar Kamaru, inda al'ummar kasar ke ci gaba da murnar ganin yadda sau biyu suke ta nasara a gasar cin kofin Afirka da ke faruwa a kasar, wadda ita ce ma mai masaukin baki Awal Garba gare ka.
Magoya bayan ɗan takarai ɗan ƙasar jamhuriyar Kamaru kenan, a yayin da suke ta nuna murnansu a faɗin ƙasar baki ɗaya, an da suka dinga guje-guje da kuma bushe-bushe a kan hanyoyin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru, domin kasancewar kulob ɗin NDB ta Musulun ta jefa balabala har guda huɗu a lagar ƙasar Ethiopia. Ita kuma ƙasar ta Habasha ta jefa ƙwallo guda ɗaya tilo a lagar ƙasar jamhuriyar Kamaru.
A gaskiya ba mu Awal Garba, a yau nan Kamaru ta nuna mana wato ita ce ta haɗa wannan gasar ne. A gaskiya ina matukar farin ciki sosai wallahi kenan da wannan ci a Ethiopia da muka yi a hudu da ci daya. Masha Allah, gaskiya muna gode mu sosai. Ku ci gaba da haka nan wallahi kenan, ku ci gaba da haka. Mun gode Kamaru, mun gode.
To wata ya huce da kyau, ka san Kamaru su oxide ne tu zuwa na bajiran su, amma suna tafiya gashi nan yau ma du kenan dai bituwa tun da aka so makan ba ekip da tai saka biyu da yawa kaman Kamaru. Farko ta saka biyu, yau ta saka hudu, don sabidi ke muna jira kuna gani za ta iya abu.
Kamaru wallahi bana suna kokari wannan nasarar inda suka yi, don sun zage sun yi wasa ne. To haka da in suka ci gaba haka, to na san za mu je ga san Allah.
Wannan karon wannan matsi na biyu Kamaru ta duka ta da ke Ethiopia 4-1, amma a farkon rabin wasa Kamaru sun mun dan wahala kadan, amma kuma a da wannan na biyu, a bako na biyu, Kamaru ta nuna experience dinta, ta nuna wa'annan yara cewa busu kwarai ta da ball sosai ba tukuna. shi sa kaga kamar yanzu wannan dukan da kamar ta yi ta bata matsayi mai kyau wanda zamu tunani tsammanin cewa matsayin ko muka yi duka a ya wanda zamu wasa
haka zalika mai goyon bayan kwallon kafan kasan Habasha yace shi kan ba shi ta cewa
eh to gaskiya wasa dai to yayi kyau amma duk da dai daga kafacin da kada zo da nagoyi bayan Ethiopia saboda kasashe wanda ban daukan kofi ina so ranan kasashe na basu kai da su ma su abun azuwa gani amma yake sai Allah da yaba ya ta kasance to Allah dai fatin din koda su kasance sabon ci da su kuma da dan points koda nawa ne zuwa gida
mama awal garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to gaida awal wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma zai iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so zai iya zuwa shafukan mu na yanar internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu kafin mu kai ga shirin mu na gaba a ɗan shakata da wannan haka ne yanzu kuma lokaci ne da zan dan zakuda gefe guda Aisha Ma'azu ta shigo da maimaicin shirin yanayi da muhalli
da hantun wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azzu kamfanin Brycol kamfani ne da wasu matasa suka kafa a jihar Kano domin sarrafa gawayi mara cutarwa ga dan adam da muhalli. Kuma a shekara ta 2020 muka tattauna da shugaban kamfanin Ubaidur Rahman Suleiman game da wannan yunkuri nasu. To a yau mun sake bibiyar shugaban kamfanin wanda ya mana bayani akan irin ci gaban da kamfanin nasu ya samu.
Lokacin zuwa yanzu mun fara yin bincike, mun kara neman wasu irin partnership da wasu kungiyoyi da kuma gwamnati. Kuma mun iya samun partnership daga bangaren Kano State Government da kuma wasu kungiyoyi dai na kasar waje da dai wanda za su taimaka mana yin iya samar da shi gawayin nan sosai a ko'ina. Samun kara manoma saboda ba kawai amfanin gona ake sayarwa ba, shi kanshi abinda ake nomewa idan aka girbe akan samu sharan gona da wasu amfanin gonan shi ma wanda yake ribewa kuma ba za a iya amfani da shi ba. Yanzu fasahar mu yanzu mun fi mai da hankali su za su iya sayar mana da alal misali kamar bintin shinkafa ko idan a can kudu ne abubuwan da ya tashi kamar kwakwan manja ko kwakwa yadda za su iya sayarwa su kara income din da suke samu. Kuma shi zai ba su damar da za su iya siyan iri ne da wasu abubuwa da wanda zai taimaka musu a wajen noma kara musu karfi. To yanzu abubuwan da muke tayi kenan daga lokacin ma yanzu operations kuma ma a Brycol yanzu ya kai ga wajen state 5 a Nigeria. Mafi yawancin su a kudu suke amma dai duk da haka akwai Kano kuma duk da haka muna dai aiki da dan wasu ruwan a arewa dai a northwest nan. To amma yanzu akwai wasu gurare garuruwa dai wajen 5 a Nigeria wanda mun taimakawa manoma mun koya musu yadda za su iya kwashewa da sarrafawa kuma har ga mu yadda manyan kamfanuka na zuwa wajen masu noman shinkafa su siya shinkafa a hannunsu haka mu ma mukan je can kudu mu samu mai noman manja da sauransu mu siya kwakwan manjan daga hannunsa za mu koya musu yadda za su iya sarrafawa kuma da shi din nan da muke ƙara sarrafawa a na'urorinmu mu samar da gawayin nan na Brycol. Haka ma wajen manoma wajen 200 da wajen 70 ko kusan wajen sama da haka amma ba sosai ba suna cikin wato partners din a Nigeria kuma muna taimaka musu a wajen kula da gonakinsu suna ƙara samun rufin asiri. To gaskiya daga lokacin zuwa yanzu aikin da muka fi mai da hankali kenan kuma a yanzu ma muna kan yadda za mu gina babban kamfani nan a jihar Kano da za a riƙa fitar da gawayin nan da har wajen gidaje wajen 5,000 da za su iya samun makamashin nan da idan Allah ma idan muka samu gudunmawan da muke buƙata zai iya fan haka ma zai iya kai ga har wajen gidaje wajen 7,000. To gidajen nan ma zan iya fadan cewa ba kawai gidaje kadai ba har da wasu masana'antu da koda wacce take dan dafa-dafa ne a hanya ko a ware ne ko wani abu dai ko kasa masara ne ko wani abu dai irinsu dai suna cikin wajen 5,000 da muke tunanin za a iya samar da gawayin nan suna siya a koda yaushe.
Kasashe a faɗin duniya suna ƙoƙarin samar da tsaftattun hanyoyin samun makamashi domin kare muhalli daga barazanar ɗumamar yanayi baya ga shuka bishiyoyi wanda yake taimakawa wajen zuke gurɓataccen iskar da ke haifar da wannan matsala ta ɗumamar yanayin. Baya ga wannan fa'ida duk wanda ya shuka bishiya yana amfana da ita da wasu hanyoyi daban a cewar Malam Aliyu Indabawa wani tsohon ma'aikatin gandun daji a ƙarƙashin ma'aikatar yanayi ta jihar Kano da cikawa a wancan lokaci.
Kusan shekara 34 muna aiki sai a haɗar jigawa. Kai wani lokaci muke ta ƙoƙarin mu ga cewa mutane an tura mu gari domin mu raini bishiyar. Don su amince su su amince. Kamar zaman da ni a Borno zuwa Malam Dori zauna a jikinsa. Aka tura ni shekara biyu a ƙasa masu gonaki. Nuna musu amfanin bishiya a gona, shuka turare da maina. Kuma da shekara biyar tura ba sai noma wani da muna ba. Wanda kuɗin da ya samu na iya shuka dawa ko masara a gona. Abubuwan da zai sani wannan itacen na shekara biyar da ibari ya yi. Zai sai masa abincin shekara biyu. Mai buƙatunsa sake shekara zai sake samun wasu sabbin wanda za su ko aikin kuma yawa wanda ya sani duk shekara biyu in zai yi wannan kundumin rasa zai samu fiye da idda wanda ya shuka dawa eka biyu shi shuka wanda hekta biyu wanda ya samu bai sace sai ya fi wanda ya shuka dawa saboda kowane gindi ɗaya ya sare zai masa sabarbaɗu a gindin kowace bishiyar guda 20 ko 30. To zaka yi an samu wasu wanda suke jawa muka zai da samun su aka ba su kayan shinge gwamnati lokacin ana da jawo da ban ko aikin wanda su ba su ake wajajiya saboda sun samu hanyar da suke cin abinci a wajen su idan ita ce ne ya wahala gawayi ya wahala karanzi ya wahala gas ya wahala zaka haka su ake nema kamar wanda za a sai nama siyan itacen nasu su ci gama ita bishiya abinda ake buƙata kala biyu akwai ta ci akwai kuma wanda ake dasawa wanda ba za a sha ruwa don ta ci ce tana buƙatar ruwa ke mai ruwa za ka shuka shine za ka ɓo cikin ocin ba ruwa sai da ruwa za ka shuka goba mangoro ka shuka da sauran abubuwa na ci ba ka da ruwa sai ka shuka dogon yaro da maina da eucalyptus da sauransu a cikin gona.
Tomi Sauraro, da haka za mu naɗa taburman shirin yanayi da muhalli a yau. Sai a kasance da mu a wani mako idan Allah ya raya mu. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka. Sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
A gaida Aisha, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan kira waya suna aje mana.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana dai Alhaji Musa Amir Tarsiya daga kudin Najeriya mazaunin Oyo. Ya Allah, muna roƙonka Allah. Ya Allah, muna neman taimakonka da agajinka Allah da kisanka Allah. Waɗannan 'yan ta'adda da sun ka'ada ne mu Najeriya. To ya Allah, muna roƙonka ga duk wanda a ta hannu ba mu waɗa sunan kowaye ba. Ya Allah, muna neman Allah ka kisanmu na gare su. Bala'in nan da sun ka jamu kasanmu da wasu al'umma, Allah ka maishe ta a kawunan. Akwai ranar kiddallanci duk abin da mutum ya aikata a kasar nan zai kuma a kansa insha Allah a ranar gobe kiyama. Allah ya kyale ta a nan duniya gobe lahira, Allah ba zai kyale ta ba da irin lalurar al'amuran da ka sa musu da ka sa al'ummar.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amerika. Sunana Sani Balad da ke wuri Hausare a jihar Yobe, Najeriya. Ina kira ga mai martaba sarkin guru Alhaji Mustapha Ibn Baikari, irin namijin kokari da yake akan al'ummarsa. Sarki yana muku murna dawowarku da karɓar ra'ayi daga bakin mishi, don sarki ba shi siyar idan da ya wuce buyoyi. Ina murna da dawowa da aka yi saboda mu ma da mun bar jeriyar na gaba daya, ba kuma komai bane. Ra'ayi daga bakin mishin nan yana ba da muhimmanci ga masu sauraron rediyo kuma su ringa jinta kamar isheshen Sani Balad. Duk wanda ya san ni a duniya yawanci gidan rediyo na baya wuce biyoyi, amma a ce biyoyi corona ta shafe mu mu magoya baya masu saurara. Idan haka mai martaba sarkin guri Alhaji Mustapha Ibn Baikari, shugaban sarakunan Yobe gaba daya da kasa, mu kan mu mun yi murna da dawowar wannan gidan rediyo na karɓar ra'ayi daga bakin mishi. Ina muku fatan alheri.
Assalamu alaikum gidan rediyo na muryar Amurka. Sunana Dambo Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa garin Fataskun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. A yau na so na yi godiya da yabo da jinjina a mai girma gwamnanmu, gwamna mai cika alkawari Alhaji Maimuna Labuni, a bisa alkawari da ya yi lokacin kamfen cewa zai mai da hawa mashin. To alhamdulillah, yau mai girma gwamna ya mayar mana da hawa mashina a garin Port Harcourt da sauran local government guda goma. Da mu ana so shugaba ya zama mai faɗa da cikawa. Dan haka muna godiya mai girma gwamna. Sannan ƴan uwana, da fatan za mu bi dokoki da aka tsara mana saboda wannan hawa mashina. Sannan da fatan za mu ci gaba da addu'a a wannan jiha tamu da kuma mai girma gwamnan abin da yake so ya yi da nufin da ya kudura. Allah ba shi iko don akwai abin alkhairi da mai girma gwamnan yake so ya azurta mana a wannan jiha tamu. Da fatan za mu sa shi a cikin addu'o'inmu.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a taƙaice.
Jami'an diplomasiya na yammacin duniya suna fargabar ci gaba da yaduwar ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi da kuma matsalolin tattalin arziki da zamantakewar al'umma a yankin Afirka da kuma yankin Sahel, inda suka ce ana gab da fuskantar wani yanayi da ka iya haifar da mummunar illa ga yankin da ma sauran yankuna. Secretary General Anthony Guterres ya shaida cewa a jiya Alhamis, Majalisar Ɗinkin Duniya tana ƙaƙƙautawa don hana miliyoyin 'yan ƙasar Afghanistan faɗawa cikin mawuyacin hali na tattalin arziki da jin ƙai. Haka kuma an ji cewar sarauniyar Ingila Elizabeth ta kwaɓe rawanin ɗanta Yarima Andrew daga aikin soji da kuma na sarauta, a yayin da ake ci gaba da tafka muhawara kan zargin da ake yi masa na yin lalata da wata 'yar karamar yarinya mai karancin shekaru.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Salaman Abu wanda ya haɗa ba da umarni, da kuma injiniya mu yanzu Carl Stalin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai an jima, wassalam.